sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi. A yau ranar Alhamis 4 ga watan Agusta na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa asusun kula da kananan yara a duniya UNICEF na ci gaba da tallafawa don ganin yara na zuwa makaranta a Najeriya. Haka kuma za ku ji cewa hukumar yaƙi da fatautin mutane ta Najeriya NAFTEC ta bankaɗo wata dabara yaudara da masu fatautin ke amfani da ita a yanar gizo. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Sulaiman Barmai shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridan kasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya ne karantawa Muhammad Hafiz Baballe. An kammala binciken jirgin ruwan dakon kaya na farko da ke jigila hatsi daga Ukraine, tambayan da Rasha ta kaddamar da mamayarta karshen watan Fabrairun da ya gabata a Istanbul jiya Laraba, kuma zai ci gaba da tafiya zuwa Lebanon inda ya dosa. Daugar binciken fararen hula ta haɗin gwiwa da ta haɗa da jami'ai daga Rasha, Ukraine, Turkiya da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya sun kwashi kimanin sa'o'i uku a cikin jirgin ruwan Razzoni na kasuwanci. Tawagar ta kasance wani bangare na cibiyar haɗin gwiwa JCC, wadda aka kafa a Istanbul ƙarƙashin yarjejeniyar Black Sea Grand Initiative da aka sanya hannu a ranar 22 ga watan Yuli, za su sa ido kan aiwatar da yarjejeniyar. JCC ta ce tawagar ta tabbatar da cewa komai yana cikin tsari da ma'aikatan jirgin da kuma kaya, kuma wannan yana nuna ƙarshen aiki na farko don aiwatar da yarjejeniyar. Ma'aikatar kula da ababen more rayuwa ta ce akwai ƙarin jiragen ruwa 17 da aka loda, kuma suna jiran izinin tashi daga tashoshin jiragen ruwa na Odessa, Chernomax da kuma Yuzini. Har yanzu gwajin da ake gudanarwa kan shugaban Amurka Joe Biden yana nuna cewa ɗauke da COVID, amma baya jin laulayi kuma baya jin zazzabi, a cewar wata sanarwa daga likitansa da Kevin O'Connor. O'Connor ya faɗa a cikin sanarwar cewa Biden yana jin daɗin motsa jiki mai sauƙi kafin gwajin nasa na safiyar jiya Laraba. Ya ƙara da cewa shugaban yana fama da tari lokaci-lokaci, amma ba kamar na jiya ba. Zafin jikin Biden, bugun jini, adadin numfashi da kuma yawan iskar da jikinsa ke buƙata sun kasance daidai, sannan har yanzu huhunsa lafiya yake. Shugaban na Amurka zai ci gaba da kasancewa a killace yayin da yake murmurewa daga sake kamuwa da cutar da aka gano a ranar Asabar. Fadar White House ta ce duk da kamuwa da COVID-19, shugaba Biden ya ci gaba da aiki daga gidansa na gwamnati. Har ila yau ya ci gaba da yin takatsantsan don kare duk wani ma'aikaci na gidansa, jami'an tsaron farin kaya ko fadar White House, waɗanda ayyukansu yake buƙatar su kasance kusa da shi. Jiya Laraba, Taliban a Afghanistan ta yi Allah wadai da harin jirgi mara matuƙi na Amurka da ya kashe wanda ake nema ruwa a Jallo, shugaban Al-Qaida Ayman Al-Zawahiri, a tsakiyar birnin Kabul a ƙarshen makon da ya gabata. Sai dai ta ce har yanzu ba su da wani bayani game da harin da aka kai kan wanda aka auna tare da sabunta kudurinta na yakar ta'addanci. Abdulsalam Hanafi, mataimakin Prime Minister Taliban na biyu, ya bayyana haka ga manema labarai a babban birnin kasar Afghanistan a wani mataki na farko da mahukuntan kasar suka ɗauka a hukumance dangane da kisan da aka yi wa wanda ya kitsa hare-haren ta'addanci, bayan da shugaban Amurka ya tabbatar da hakan a yammacin ranar Litinin da ta gabata. Kasancewar Zawahiri a wata unguwa da ke birnin Kabul ana ganin wani abun wulakanci ne ga Taliban da suka kwace mulki kusan shekara guda da ta gabata, kuma suke neman amincewa da mulkinsu daga kasashen duniya. Har yanzu ba mu da waɗannan bayanai, abinda muka sani shine an kai hari ta sama a nan, kuma masarautar musuluncin mu ta yi Allah wadai da shi sosai, in ji Hanafi a lokacin da aka tambaye shi game da harin da Amurka ta kai da jirgi mara matuƙi da ya kashe Al-Zawahiri.
Nan zuma kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda masu ruwa da tsaki kan harkar ilimi ke ci gaba da fargabar yanayin da ilimin matakin farko zai iya shiga muddin bai ci gaba da samun kulawa ba yadda ya kamata. Wannan na zuwa ne lokacin da ɗalibai da malaman makarantun firamare da islamiyya ke ci gaba da morewa tallafin da hukumar UNICEF ke bayarwa ga makarantu. kafin wa'adin bayar da tallafin. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aika mana wannan rahoton.
Hukumomi da ke kula da sha'anin ilimi sun yi tabbatar da alƙaluma na ɗaruruwan yara da suka isa zuwa makaranta amma ba sa zuwa makaranta musamman a arewacin Najeriya. Hakan na faruwa ne duk da kuɗaɗen da gwamnatoci ke warewa ɓangaren ilimi. Abin da ya zaburar da hukumomi na bayar da tallafi na ƙasashen duniya kawo ɗauki domin ceto yaran. Asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya aiwatar kuma yana kan aiwatar da shirarruwa na ceto yara ta hanyar bayar da tallafi wajen inganta karatunsu. Ɗaya daga cikin shirarruwan shi ne wanda ke gudana yanzu da bunƙasa ilimin 'yan mata a jihohin Sokoto da Zamfara.
My name is Uma Mutufaru.
How old are you?
I am 11 years old.
Which class are you?
Class 6.
Wata ɗaliba kenan a ɗaya daga cikin makarantun da ke cin gajiyar shirin a jihar Sokoto, inda malaman makarantun suka tabbatar da cewa ilimin yara ya inganta sanadiyar tallafin na UNICEF.
Sunana Muhammad Boy Shagari, headmaster Marake Primary School. Ina cikin wannan da aka horaswa.
Menene wani amfani horaswa ta yi maka?
Ta amfanar da ni kuma wadanda ka dibin malami idan yana cikin aji, in akwai gyara a gyara. To gaskiya can da sadda ba a samu wannan training din numeracy ba, ba za su iya karanta 1 zuwa 20 ba. Ko da Hausa ko da Turanci, amma yanzu bakin ɗaya har zuwa 100 suna iya karanta shi.
Sunana Mustafa Ba, headmaster wannan makaranta ta Busa Primary School. Mun yi training na leadership, sannan kuma mun samu grant daga UNICEF. Grant ɗin mun amfani da shi mun gina toilet ga can wurin ta ɓangaren malamai. Training ɗin da sun kai na numeracy da kuma literacy gaskiya ya ƙara musu ilimi sosai ta yadda za su koyar da ɗalibai.
Duk da haka akwai wasu buƙatu da malaman ke ganin samun biyansu kan iya ƙara inganta ilimin yaran.
Buƙata ta farko dai su shugabanni SBN su na sun su ƙara ba mu goyon baya su jawo mana yara ga makaranta. Sashen hukuma ko ta UNICEF ko da sauransu dai su kuma na neman su da su ƙara tallafa mu da kayayyakin aiki.
Akwai gine-gine da muka fara son samu ne a idan mun su.
Gine-gine nan
ne. To ya shahide kamar wurin zama.
Wani abu da ke ɗaure kai shi ne ba iya koyarwa ba ne kamin tallafin na UNICEF. Modi Shehu Shagari ɗaya ne daga cikin jagoran da ke kula da ilimi a jihar Sokoto ya amsa da cewa.
Ba wai ba su da ba, amma dai ba su da isassun dubarun koyarwa irin waɗanda da an ka aza su a kai. Tunda da malami sai ya tsara lesson plan, amma shigowa explain lesson plan, iyaka ɗaya malami ya bi shi.
Abin fargaba bai wuce yadda makarantun za su iya komawa ba idan UNICEF ta kammala wa'adin aikinta. Duba da yadda gwamnatoci ke nuna ƙarancin kulawa ga ilimi a Najeriya. Sai dai Maudu Shehu yana ganin cewa.
Duka an azama kowa aikin shi kuma kowa na yi bakin gwargwado a ga cewa waɗannan ayyukan ba su tsaya ba. Kuma su jami'an kula da makarantun ne waɗanda muke ce mu SSOs su ma za ka iske aikin suna kuma a kan shi suke kuma sun samu wanga horo saboda haka an tabbatar musu da cewa su cigaba da kula da wanga tsari koda UNICEF ta tiyata.
Masu ruwa da tsaki a harkar ilimi na ganin akwai buƙatar gwamnatoci su ƙara ɗaukar matakai na ɗorewa da nasarorin da aka samu a fagen samar da ilimi ta yadda za a ci gaba da samar da ɗalibai managarta waɗanda za su iya kawo cigaban yankunansu da ma ƙasa baki ɗaya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Ƙungiyar ma'aikatan jinya ta Malawi ta bugashi shugaban ƙasar Lazarus Chakwera da ya bar ma'aikatan jinya kusan 2,000 don su yi aiki a ƙasashen Amurka da Saudiya bayan da gwamnati ta bayar da umarnin dakatar da shirin. Ƙungiyar ma'aikatan jinya da ungozoma ta Malawi NONM ta sanar da shirin ne wata guda da ya gabata, inda ta ce an tilasta ma'aikatan jinya yin aiki a ƙasashen waje saboda yawan rashin aikin yi a Malawi. Ƙauren ma'aikatan lafiya ta haifar da damuwa, kuma ma'aikatar kwadago ta ƙasar a ranar Talata ta ba da umarnin soke shirin. Tana mai cewa ƙungiyar ba ta da hurumin doka kan ƙauren ma'aikata. Ministar kwadagon Malawi Bera Kantukule ta shaidawa BOA a ranar Talata cewa an yanke shawarar dakatar da shirye-shiryen ne bayan la'akari da cewa ƙungiyar ma'aikatan jinya da ungozoma ta Malawi ƙungiyar ma'aikatan lafiya ce kawai. Ta ce abin da muka gaya musu shi ne idan kuna son yin wannan abu to tabbas ku yi rajista daban wacce za ta riƙa ɗaukan aiki, amma ku yadda kuke doka ba ta ba ku damar shigar da kansu cikin kauran ma'aikata ba. Yar majalisar wakilai ta jam'iyyar Republican a Amurka, Jackie Walensky, ta mutu a wani hatsarin mota da ya faru a gundumar Indiana ta Arewaci, a cewar wata sanarwa da ofishin ta ya fitar jiya Laraba. Walensky, wacce ta yi aiki a kwamitin majalisa mai muhimmancin gaske da ke sa ido kan harkokin haraji, an fara zabar ta don wakiltar gundumar majalisa ta biya Indiana a shekarar 2012. A baya ta yi wa'adi a majalisar dokokin jihar. An haifi Walensky mai shekaru 58 a South Bend, kuma tana zaune kusa da Elkhart da ke jihar Indiana. Ita da mijinta a baya sun kasance masu wa'azin mishan a ƙasar Romania, inda suka kafa wata gidauniya da ke ba da abinci da magunguna ga yara matalauta. Ta yi aiki a matsayin mai ɗauko rahoton labaran talabijin a South Bend kafin ta shiga siyasa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Hukumar yaƙi da fitaucin mutane a Najeriya NAFTEC a takaici ta bankaɗo sabbin dabaru masu haɗari da miyagun ke amfani da su a kafafen sadarwar zamani ta yanar gizo. Wajen yaudaran mutane ana fatauci da su zuwa kasashen waje da sunan za a ba su rayuwa mai kyau. Daga Abuja ga rahoton da Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana.
Hukumar NAFTEC dai ta ce miyagun irin sun canja salo da dabarun yaudaran mutane da ake fatauci da su zuwa wasu kasashe a zahirance saboda kama su da jami'an tsaro ke yi a Najeriya. A yanzu haka dai sun karaɗe kafofin sadarwa na yanar gizo a faɗin ƙasar inda suke janyo hankalin masu faɗawa tarkonsu. Darakta a sashen shari'a na hukumar Hassan Tahir ya yi ƙari da cewa
kodayaushe su mutanen nan suna fito da hanyoyi ne waɗanda yake ke kokarin su ga cewa sun cimma burinsu. Suna yin amfani da yanar gizo wurin samun mutanen da suke so su samu domin su aika su waje ko kuma su sa su hanya ta karuwanci ko kuma su sa su hanya ta aikata wanda yake doka ta hana. Zaka gani akan yanar gizo ana neman ma'aikata ko kuma a scholarship ne wanda wasu kungiyoyi suka bayar da zumma cewa idan ka nemi wannan scholarship din da za a kai ka waje kai karatu ka ƙarshe in ka je za ka ga cewa ka zama nama ko kuma a'a aiki aka tallata a ita wannan yanan gizo an ba shi kuɗi mai yawa za a ce idan ka je kai wannan aikin ga abin da za ka samu kana neman wannan aikin kana zuwa shikenan shi ma ka zama nama.
Mafi aksar lokuta dai matasa su suka fi fadawa tarkon miyagun irin da ke amfani da sunan ba su aiki ko samun karatu da damar yin wasannin motsa jiki na ƙarya a kasashen waje. Fauziya Munir guda ce a cikin matasan da suka fada tarkon waɗannan mutane ta yanar gizo amma ta sha da kyar.
Na taɓa samun irin wannan wani lokaci da na so in je in yi karatu haka a UK. So a ta cikin wannan kafofin yada zamantan suka turo min na cika form bayan kwana ɗaya bai ma cika awa 24 ba haka kawai sai suka tura min da acceptance letter cewa in je in yi jarabawa a Lagos. To tun daga lokacin da sai na fara samun waswasi a zuciyana na tashi na je har Lagos. Ni tun daga na je wurin venue din ma a wani gidan sama ne haka yanayin mutane da na gani duk jiyayyu haka dai muka fasa muka ce kai anya kamar wayannan ɗan yaudara ne.
Kwararre kan harkar sadarwa a Najeriya Yusufuddin A. Yusuf ya yi ƙarin haske game da wannan sabuwar hanya da masu fatocin mutanen ke amfani da shi.
To abin da yake faruwa shine gaskiya sukan yi amfani da weakness ɗin mutane kamar a ce akwai mutanen da suke so burinsu su tafi kasashen waje zaka ga ko a nan internet da ka shiga YouTube ka shiga Instagram zaka ga advert ma ana yi na cewa mutum yana so zai tafi kasar waje ga hanyar da ake bi irin waɗannan abubuwa idan mutum ya je folin ba tare da ya verify din su cewa da gaske ne ko ba gaske ba zai iya shiga cikin wannan hadari idan abin da zaka yi kawai ka yi shi cikin tsari.
Babban jami'i a kungiyar da ke fafutukan kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa a Najeriya wato Amnesty International Awal Musa Rafsanjani ya ce wannan lamari ne da ke buƙatar a ci gaba da wayarwa da al'umma kawunan su.
Kasashe da dama muna da labarin inda in Najeriya aka dore su aka kai su irin waɗannan kasashe a ture Turai ne da kasashen Asia kuma ba su da yanci, ba za su iya dawowa gida ba saboda an ma kwace passport din su. Saboda haka wannan abu da yake faruwa abu ne wanda yake ba mu yarda da shi ba. Za mu ci gaba da kira ga gwamnati ta tashi tsaye don ta tabbatar da kan cewa an wayewa da 'yan kasa kai.
Ita ma 'yan rajin kare haƙƙin ɗan Adam Hajiya Mariya Baba ta yi ƙari da cewa
ya kamata mutane su yi hakkara. Hanin jama'a da yawa wanda baka san su ba ku mu'amala da su akwai hadari babba cikin sa. Mutum ya zo ya ci zai hura. Kuma duk wanda za ka yi mu'amala shi ka san ka san shi ya san ka.
Fatocin mutane zuwa kasashen Turai da sauran kasashen duniya dai ya zama babban annoba wanda mafi yawan alƙawuran da ake wa mutane ba shi suke taddawa ba. Asali ma sai dai ya jefa rayukansu cikin hatsari. Shamsiya Hamza Ibrahim, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Shamsiya Hamza Ibrahim. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Na yi shirin nobin sako na dauniya, dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya. Zan zayyano kamannin ta dan dubayya, ka dauki alƙalami zana in za ka iya. Fado masu kokun ba za na kosa ba, ƙarshen labarin da nake ban haɗu ba, kuma na dage neman ta nake ban gaji ba. Shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba, ai haƙuri masoya a abadan ni ba. Ku gyara zama labarin ban faru ba, tafiya ce nake ta yi mai nisa, ban san ina zanu bani na nausa. Ga zuciya na tafatin kada in fata, ina tafe na yi karo da ɗan Musa. Ya zo in ɗan huta ni kwana ce ban gaji ba. Allah ya kyauta haka zuciya take cewa, bari mana sai kun saba kafin shaguwa. Abinda na so da ki gane ke kin yi mantuwa. Ce akwai labarin ta mai rikitarwa, da na ji labarin da tafiyar banyo.
Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafa mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Nakasa ba na ta tam kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Har yanzu shirin na ƙasa na ci gaba da samun bakuncin Musa Yusuf Abdullahi, ɗaya daga cikin masu fafutukar neman hanyoyin kyautata rayuwar masu bukata ta musamman. Wannan matashi da ke da tawaya a ƙafa na daga cikin yaran da gwamnatin jihar Plateau ta tura ƙasar Malaysia domin karantar fannin ƙera hannuwa da kafafun roba a wani bangare na matakan tallafawa mutanen da ke cikin halin bukata. Sai dai lokaci mai tsawo bayan komawarsu gida, har yanzu ba su sami sukunin soma aiki ba, lamarin da ke zama wata babbar asara ga gwamnati da ma al'umma baki daya, saboda yadda wannan jinkiri ke hana wa dimbin nakasassu samun damar kai da kawo, ballantana su samu sararin gudanar da wani aikin da ba zai yi ba ga mai matsalar hannuwa ko kafafu, kamar yadda yake bayani a ci gaban hirarsu da wakilin muryar Amurka Zainab Babaji.
A ce gwamnati ta almubazarantar da kuɗi kenan, ko kuma ta kashe kuɗi ta tura ku Malaysia, kun je kun koyo wannan aiki, daga baya kuma mai kwanta samar muku da wurin gurbin aiki. Kamar yadda ka yi bayani, akwai waɗanda suke buƙatan irin waɗannan services din ko kuma irin wayannan abubuwan da yawa.
Eh, idan aka ci an yi almubazaranci, ina ganin ba yi laifi ba, saboda miliyoyin kuɗi aka kashe. Na biyu kuma su ƙasar sun ba mu kimiyya ne da fasahar su wanda kan iya ma kasashen waje musamman Turawa wahala, su ba za su iya baka komai amma banda wata kimiyyar su da suke yi. Amma kasar suke yadda cewa bari su ba mu, tunda Najeriya kasa ce mai tasowa, su ma da suna nan kamar Najeriya amma suka ci gaba, suka wuce mu, suka ba mu. Wannan abun ya zafafe su sosai, dan ni kasancewar hazaka da kokari a can ina daya daga cikin mutane uku ko dalibai uku da suka gama da takarda mai kyau wannan sai ya sa kasar suka bani aiki amma dai da yake gwamnatin Plateau ta ga tana da so ta yi wannan abin ta tura wasu manyan gwamnati suka dawo da mu dan mai aiki dan baran manta ba lokacin shi James Aluwa yi cewa yayi wai an fara wajen aikin ma namu ya gaya mu gwamnatin Malaysia to wannan dalili yasa suka hakura da aikin da zasu bamu suka ce mu dawo gida dan dawo manufar kenan to kin ga wanda za a musu haka kuma a da a ce kusan shekara 4 ko 5 kenan ba a yi komai a kansu ba na farko aiki ne da za a iya cewa yana bukatar a dinga yin shi kullun aiki ne na yau da kullun in baka yi ba akwai mantuwa akwai wasu abubuwa kin ga ai an samu asara sosai da albazarancin ma duk
to banda ita gwamnati kana ga kaman ta ina ɗaiɗaikun jama'a musamman muna da masu kuɗi kuma suna tsakanin al'umma kuma sun san matsalolin da al'umma ke fuskanta kuma ana buƙatar irin waɗannan aiki naku da kuka koyo ta ina su ɗaiɗaikun jama'a za su taimaka domin ganin cewa wato an samar muku da aiki al'umma ma ta amfana
na farko gaskiya wannan aikin da kika ganshi in ma aka ce za a yi kasuwancin shi ne aiki ne mai siyar da kanshi dan zan iya ce miki kafan nan a yanzu zan ce miki mafi saukin kudi ita ce ta 600 to duk wanda yazo ya sa hannun jarin shi za a iya yin shi ma a samu riba kuma a taimaki ma kasa da revenue sannan kuma in za a duba ne ta mahanga ta cewa za a yi shi kaman charity ne a taimaki su mabukatan abu ne wanda zai taimake su sosai dan kaman mu muna missing priority ne zaki ga masu kudin mu ga abin da ya kamata su sa hannun jarin su wala Allah na kyauta ne kuma na kasuwancin ne sai kiga sun je sun sa a wani abin da ba shi al'umma take bukata ba yanzu kaman yanzu masu harkan music wake muna da su da yawa suna da partners sosai amma kiga kudin an fi karkata hankali ta can ko fina-finai da shauransu amma wannan harka ce wanda dan adam yake zai amfana kuma idan kama mutum kafa daya ya je gona da ita zai aiki fa dan kama mutum kafa ko hannu ya je makaranta zai yi makaranta kuma ya ra'ayi rayuwar shi ya zo ya taimaki al'umma amma idan ka bar shi wannan tunani da zai haifar mai da illa ma sai zama ya zaman toma al'umma damuwa duk ba irin tunanin bane yake jawo mutum ya kashe kanshi ko ya kashe ma wasu ya dauka abun tashin hankali ya ce shi an banzatar da shi ba wanda ya kula da shi ya zama ma al'umma damuwa wannan abu ne wanda in dai da akwai masu hannu da shuni kuma suke ganin cewa da suna da kuɗi da za su taimaka abu ne da zai yiwu kuma zai taimaki al'umma wanda kuma na san ba za su taɓa da na sanin sa hannunsu a cikin wannan aiki ba
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin Musa Yusuf Abdullahi na jihar Plateau kwararre a ayyukan kera kafafu da hannayen roba da wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ni Suleiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muna lafiya
a gai da Malam Sani yanzu kuma lokaci ne da Ruwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridan Ghana
da jaridar The Herald da mu soma sharhin jaridin na yau ufuwasi an daure wani mutum wanda ya nemi hayan wasu ƴan matasa suka wulakanta agolansa mai shekaru 15 jaridar ta ce wata kotun majistire da ke ufuwasi cikin jihar gabashi ta daure kofi wasu mutumin da ya haye wasu matasa suka wulakanta agolansa mai shekaru 15 kamar yadda aka yi rikoda ran dai daure shi ne a bisa roƙon da shi kansa ya gabatar kwamandan ɗan sandan gundumar na a cimansa superintendent George Bawa ya faɗa cewar matar mutumin Sarah Frimpon ita ta kai ƙaran kanta ga ɗan sanda akan haka an sallame ta bayan an yi mata tambayoyi mutumin Kofi ya amsa cewar lallai shi ne ya ba da umarni kuma agolar ta zama tana shashanci ne akan haka ne ya nemi hayan waɗannan yara waɗanda sun ka yi mata bulala tare da muzanta mata da kuma gabatar da ita ta hanyar da bai dace ba saboda sai da suka tube ta tsirara haihuwar uwarta suna mata bulala ita kuwa jaridar Daily Graphic wannan labarin tarwaito magoya bayan jam'iyyar NPP sun yi kira ga shugaba Akufo-Addo da yayiwa ministocinsa garan bawul jaridar ta ce wasu mambobin jam'iyyar New Patriotic Party NPP sun yi kira ga shugaba Nanadu Danko Akufo-Addo yayiwa ministocinsa garan bawul yadda zai taimaka tusa sabbin karfi ko jini a cikin gwamnatinsa don a watan Yuni shekara ta 2022 ne akarin kayaya ta cewar shugaban zai yi ruwa ministocinsa garan bawul bayan dawowarsa daga karo na 15 na taron ranakun cigaban kasashen turai a ainihin Brussels in kasar Belgium sai dai hakan bai samu abkuwa ba wasu masu hakan ma'adinan yan kasar China sun farwa gandun dajin oda dalilin haka sarakuna da talakawansu sun daga murya akan wannan jaridar The Chronicle ce ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce unguni a cikin gunduma na Amanse South na Ashanti sun gabatar da wani zanga-zanga inda suke nuna adawarsu da irin banna da ake yi wa gandun dazukan oda da wadda wani kamfanin kasar China mai hakan ma'adinai da ake kira Kingspeg ke yi suna dauki da kwalaye da wasu su an rubuta sakonni kamar haka ku daina lalata mana gandun dazukan mu ku daina bata mana kayan abincin mu a daina yin galamse wato hakan ma'adinai ta barauniyar hanya kuma a kare mana gandun dazukan mu da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau Radwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaidar Radwanullah da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai amma a takeici
an kammala binciken jirgin ruwan dakon kaya na farko dake jigilar hatsi daga Ukraine tambayin da Rasha ta kaddamar da mamayar ta karshen watan Fabrairu da ya gabata a Istanbul jiya Laraba kuma zai ci gaba da tafiya zuwa Lebanon inda ya dosa daugar binciken fararen hula ta haɗin gwiwa da ta haɗa da jami'ai daga Rasha, Ukraine, Turkiya da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya sun kwashi kimanin sa'o'i uku a cikin jirgin ruwan Razzoni na kasuwanci. Tawagar ta kasance wani bangare na cibiyar haɗin gwiwa JCC wadda aka kafa a Istanbul karkashin yarjejeniyar Black Sea Grand Initiative. Har yanzu gwajin da ake gudanarwa kan shugaban Amurka Joe Biden yana nuna cewa dauke da COVID amma baya jin laulayi kuma baya jin zazzabi a cewar wata sanarwa daga likitansa da Kevin O'Connor. O'Connor ya faɗa a cikin sanarwar cewa Biden yana jin daɗin motsa jiki mai sauki kafin gwajin nasa na safiyar jiya Laraba. Ya ƙara da cewa shugaban yana fama da tari lokaci-lokaci amma ba kamar na jiya ba. Zafin jikin Biden, bugun jini, adadin numfashi da kuma yawan iskar da jikinsa ke bukata sun kasance daidai, sannan har yanzu huhunsa lafiya yake. Jiya Laraba taliban a Afghanistan ta yi Allah wadai da harin jirgi mara matuki na Amurka da ya kashe wanda ake nema ruwa a Jallo, shugaban Al-Qaida Ayman Al-Zawahiri a tsakiyar birnin Kabul a ƙarshen makon da ya gabata. Sai dai ta ce har yanzu ba su da wani bayani game da harin da aka kai kan wanda aka auna tare da sabunta kudurinta na yakar ta'addanci. Kungiyar ma'aikatan jinya ta Malawi ta bugaci shugaban kasar Lazarus Chakwera da ya bar ma'aikatan jinya kusan 2,000 don su yi aiki a kasashen Amurka da Saudiya bayan da gwamnati ta bayar da umarnin dakatar da shirin. Kungiyar ma'aikatan jinya da ungozoma ta Malawi NONM ta sanar da shirin ne wata guda da ya gabata, inda ta ce an tilasta ma'aikatan jinya yin aiki a kasashen waje saboda yawan rashin aikin yi a Malawi.
Masu raro, a nan muka karshen shirin namu na hantsi, sai kuma canza al'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu. Za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Za a yi zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ita na gabatarwa, sassalaman abu
wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Musa Carl. Ni Sarfil Hashim Kumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.